Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Eli Kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Rundunar sojin Najeriya ta yi sabon kakaki Brigadier General Jude Chukwu da ya mai gurbin Brigadier General Kuka Sheka wanda aka tura makarantar ƙara ƙwarewar manyan jami'an Najeriya a Koro da ke Plateau. Gwamna Abdulaziz Yari ya jagoranci wasu gwamnoni biyar zuwa yankin Zurmi don jajanta kashe mutane daga 'yan bindiga daɗi.
Matsala ce na waɗanda ke son aikata laifi da ɓarayi.
Ministan jiragen Yaji Sirika ya ce ana gab da rantsar da sabbin shugabannin hukumomin gwamnatin Najeriya da aka naɗa bayan samun akasin shigar da sunayen waɗanda suka mutu.
Wallahi da ba daɗewa za ka ji an faɗi sunayensu.
Wannan labari da ta fitar na cewa an ceto wasu daga matan sakandaren Dabci. Kakakin gwamna Gaidan wato Abdullahi Bego ya ce dogaro ga wata majiya ce da ta zama waras tushe ya jawo labarin. General Babangida da Goodluck Jonathan ba su halarci taron majalisar ƙasa ba. Gwamna Ekiti mai adawa da shugaba Buhari ya zo taron da musabaha da shugaba Buhari. Hukumar Aladun Najeriya ta maida wa jihohi fiye da naira miliyan 820 da suka kunshi na waɗanda ba su samu tafiya jin bara ba da kuma rashin samun hidimar abinci yadda ya dace ga wasu alhazan. Nasiru da Mali kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka ne, to yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sarkin Jarawan Jihar Filato, Agom Azare, Rabaran Dr. Aziz Wakili, da kuma Sakatare Janar na Ƙungiyar Jama'atu Nasirul Islam Sheikh Dr. Khalid Abubakar Aliyu. Ga Sarkin Jarawan Filato Dr. Aziz.
Sunana Agom Azare, Rabaran Dr. Aziz Aziz Wakili. Babban abinda nake so zan dauki wannan zarafi ne gargaji da zaman lafiya tsakanin mu yare da abinai da muna wannan karkashin wannan state da na Najeriya gaba daya. Na gani cewa mun manta da inda muka fito, gama Allah ya yi mu ya aje mu a wannan kasa fanni daban-daban, yare daban-daban, abinai daban-daban. Allah ya ce ya yi mutum a kamaninsa. Bambanta wannan biron, wannan bayare, wannan Fulani, wannan Bahaushe, ko wannan Angas, ko wannan kaza, wannan kaza ba, dukkanmu a kamaninsa addini kuma sun gai ne, yare yaren da Allah ya mana sun Allah ne, domin haka ina son yi gargaji kamar haka su ban murya, mu manta da bambamce, mu rungumi juna. Allah ya ba mu ilimi fiye da iyaye da kakanninmu na da, amma sun koye zaman lafiya da juna, don me mu a wannan zamanin. Ba za mu rike wannan amanan ba. Gaskiya kenan, idan mun tuna al'ummin su Sardauna, su Abubakar Takwa Ablewa, idan muka extending nashi bayan arewa zuwa Najeriya gaba ɗaya. Su Azikiwe, Awolowo, babban mai Awolowo kenan, Akin Tola da sauransu sun yi zaman kauna. Suka hada kai, suka nemi yanci na kasar mu Najeriya gaba ɗaya. Haka da mu arewacin Najeriya. Idan mun duba kwanakin baya, irin dressing namu na arewa da kasan Yarba da kasan Igbo daban-daban. Amma an yi wayi gari sai mun fara gaba kawunanmu, sai shetani ya shiga cikinmu ya rudar da mu, muka kasa ganewa ko me ya faru. A gani na bari mu duba inda muka fito, game kamar magana ta ce idan baka san inda za ka ba ka san inda ka fito. Idan mun ga inda za mu ba zai fice mu, dawo gida mu koma mu zauna mu yi tunani mu duba yaya kakanninmu suka yi zaman da suka yi zaman lafiya da mu ba za mu yi ba. Domin ga ganin zamani da. Da manoma da Fulani muna yi zaman lafiya, kowa yana martaban junansa, kowa ya san a aikin da Allah ya danka masa da yi. Manoma Allah ya danka masa aikin noma, a Fulani kuma Allah ya ba su aikin ciwo. Ba yanda za mu yi ba za mu yi tafiya tare da juna, domin dukkanmu muna da amfani ga rayuwar juna. A wannan zamani zan yi amfani da wannan, idan muna son zaman lafiyan nan mu koma da zaman lafiyan nan, ya cancanta mu dubi wani abu, musamman gwamnati ya dubi wani abu kamar haka. Fulani su tabbata cewa yayansu wanda sun yi girma su yi kiwonsu. Manoma kuma su tabbata cewa sun kiwon gonakinsu. Da akwai kiwo ko makiyaya. Shi ya sa idan ba Fulani ya yi kuskure har shanu sun shiga gona ta kuma kiwo a wurin. Idan manomi ya yi kuskure akwai wanda aka zaɓi a wurin. To kowane ƙauye gwamnati ya bude makaranta kashi biyu. Idan kana da yaya biyu ko uku. Idan wayanda suke na farko sun je makaranta daga karfi 7:30 zuwa ko a ce 12, wayansu su jira. Bayan wancan sun dawo za su karbi wancan ko kiwon gona ko dabobi. Haka nan Fulani idan za su yarda su bibi mutane yayan da sun taimaki su lura da shanu. Sai idan mun yi haka gaskiya za mu yi zaman lafiya, ba yanda kawai za mu yi mu rabu da shi, dukkan mu muna da amfani ga juna.
Shi kuwa Sheikh Dr. Hali cewa yayi.
To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zaman lafiya al'amari ne wanda yake mai matukar muhimmanci, ba a cin nasarar rayuwa sai da zaman lafiya. Zaman lafiya wani al'amari ne wanda yake mai matukar muhimmanci. In muna son tattalin arziki ya bunƙasa sai da zaman lafiya, ilimi ya bunƙasa sai da zaman lafiya, harkar kiwon lafiya sai da zaman lafiya, harkar tsaro ma su kansu masu aikin tsaron suna buƙatar zaman lafiya. Da haka a zauna lafiya shine al'amari wanda yake mai matukar muhimmanci. Kuma lalle ina sake jaddadawa, musulunci ma'anarsa zaman lafiya wurin miƙa wuya zuwa ga Allah ayi bauta. Shi yasa sallar sama shine assalamu alaikum, amincin Allah ya tabbata gare ku. Ko sallah mutum ya idar sallama yake hannun dama ya sallama a hannun gucewa, kun amintu ga barin cutarwa ta can ma kun amintu, kai ma kuma ka amintu ga barin cutarwar kowa. Da haka muke kira da babban murya cewa lallai a wato zurfafa tunani a zauna lafiya. Bugu da ƙari gwamnatin nan ba za ta samu nasara ba ita ma sai da wato zaman lafiya, domin al'amura sun tabarbare a ƙasar mu. To dole ana buƙatar mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu goya wa gwamnatin nan baya akan ta samu daman ta aiki don a samu bunƙasar zaman lafiya. Wannan aiki ne wanda yake mai muhimmanci. Dole mu yi hakuri da juna, dole mu yi rangwame wa juna, dole mu yafe wa juna, dole mu taimaka wa juna. Duk waɗannan ana buƙatar su don a samu wato cikakken ci gaba. Da haka wannan al'amari ne mai muhimmanci. Kuma lallai ina kira da babban murya ga dukkan musulmi, iyaye ya tabbata sun sa tarbiyyar ƴaƴansu a gaba. Kuma lallai wani yana makaranta, in ya dawo to ya tafi sana'a, kuma uba ya tabbatar da ina ɗansa ya je, ina ne bai je ba, da waye ke harka, waye abokinsa, ya sa ido. To da haka ne za mu tada 'yan baya waɗanda suke nagartattu masu tarbiyya, waɗanda za su iya zuwa su riƙe matsayin magabata, al'amura su ci gaba. Shugabanni su ji tsoron Allah, su zamanto masu tausayi, su zamanto masu haƙuri, masu ɗaukantar da kai. Kuma fatansu ya zamanto shi ne su ga al'umma cewa ita ma ta ci gaba. Ma'aikata su ma akwai buƙata. Duk wani ma'aikaci ya riƙe aiki tsakaninsa da Allah, ya riƙe amana, kuma ya sadaukantar da kai ya aikin da zai yi tsakaninsa da Allah. Manomi ya yi ƙoƙari ya aikin noma shi ma tsakaninsa da Allah. Likita ya tsaya kula da wurin ba da lafiya tsakaninsa da Allah. Jami'an tsaro su ji tsoron Allah. A kau da kai ga barin cin hanci da rashawa, mai awo a kasuwa, mai auna yadi, kai direba ma, kai masu saida ma, mai kowa ya yi ƙoƙari ya yi adalci ya gaskiya, to al'amura sai mu ci gaba. Allah ya dawo mana da lafiya a ƙasarmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.